Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Za kuma a iya jin muta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 15 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan matsalar garkuwa da mutane.
Ke Amina muna tafe da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
to jam jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya kamaru inda wakilin sashen Hausa Muhammad Rabiu ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan matsala ta garkuwa da mutane domin neman kudin fansa
to jama'a barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe makasudin kasancewa mu dai a cikin wannan zaure shine neman gane wato bakin zare game da al'amarin yankin nafin da yasa al'umman yankin Adamawan Kamaru a gaba game da haka me kowane ɗaya daga cikin ku zai iya gaya mana a game da wannan al'amari za mu fara da Alhaji Ahmadu Damba wanda zai gabatar da kanshi kuma ya gaya mana wato hanzarin shi a game da wannan al'amari
assalamu alaikum warahmatullah maganan kidnapping abu ne wanda yake yana da tsawo to kuma masifan da kidnapping ya kawo baya misaltuwa domin ya talauta mutane bila adadi wasu garuruwan sun tashi fanfafa ba kowa a ciki ba gari ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba garuruwa bayacin wannan kuma al'umma sun talauce sun zama ba su da abin hannu to masifan da ke faruwa a cikin kidnapping wato ya faro ne daga shirye Kaddafi da aka yi a mulki ya tara mukamai masu dumbun yawa mukamin kuma suka shiga hannun bata gari ibiyo cikin sahara ibiyo Niger ya watsu Mali Nigeria Kamaru har Central Africa to abu ne wanda yake nan gwamnati da farko ta yi sakaci a ciki to amma kuma a wani lokacin kuma gwamnati tana kokari amma kokarin tambaje isa ai ba mata ba domin yadda mutane suka galabaita bai cancanta a bar mutane hakan nan ba domin misali anan Kamaru in ba domin shanu wanda suke zuwa daga Chad Nigeria ba adama wannan kusance muka a cikin kashi 10 in ka kasa shanun da ake da shi a cikin Adamawa gaba daya kashi 8 duk sun tafi kuma sanadin kidnapping ne buje sauraka kashi 2 bane kawai amma domin shanun Najeriya da shaji da yake zuwa ba za mu samu naman da za mu ci ba mana
to Muhammadu Kabiru kai a matsayinka na dan jarida shin kai ma kana ganin wato taltalin arzikin makiyaya da kuma manoma wanda yake su ne akasari al'umman Adamawan Kamaru ya dukushe a dalilin wannan kidnapping ne.
Eh, haka yake, domin ka san da akwai abubuwa da dama, zan iya ce mama ana cikin yunwa don an shiga cikin wani halin kakana kaya cikin kasan wato arewacin kasar Kamaru baki daya. Yadda ake noma zaka tawar da shi yanzu duk en wato waɗannan masu garkuwa da jama'a sun zo sun kakkama mutane suna tambayan fansa. Waɗansu ba su da kuɗin fansa, waɗansu kan shi dai a kashe. Yanzu dai zan iya ce maka wato bai sati guda ba da akwai wani wanda aka sake shi yana tafiya ne suka dosa dukan shi suka ce ya ki tafiya da sauri. Ya dawo suka sossoke kafan shi nan suka ciccire faratun shi na kafa
shi kan aka tafiya a dalilin jikata shi da suka yi ne ko kuma a'a
an kama shi ne
yara zana ne
an yi garkuwa da shi don ka san tafiya ake yi da mutane din ai ana yawo da su ana kauracewa don in kuka ga gwamnati ta ga za a gane ta nan she su sanja sahu don mutane ne wanda suka san daji mun nan da gaske sun san daji ba kamar yanda kake tunani ba don suna da abubuwan hawa suna da wakai duka wadda suke
kenan dai asalin su dama mazauna daji ne
daga Nigeria daga Chad daga kasan Central Africa duk haka suke yawo kaga waɗannan duk babu zaman lafiya dole ne mu ko min tsarin mu da muke da shi ba mu kai wato yadda za a iya tsare su ba
to kaurace ma wannan gari zuwa koma wannan garin kan suna yi ne don
badda sahu
yawa don badda tsaro sahu
da haka yake wannan mutumin din da yanzu haka ko tafiya ba a iya yi yana zaune a daki don sun lalata shi yana kasa shi ja da yake yanzu ja da ginde yake yi kaga ai wannan abubuwa ne wanda yake abin takaici kuma sannan zan iya ce maka a kasar Kamaru zamu iya yabawa zamu iya kushe man gwamnatin kasar Kamaru
a game da tsaro
don tsaro sojoji basu yawaita a kasar nan ba dole ne shi a dibi sojoji don sojoji basu yi shi kasar nan ba yanzu rikicin baminda an kai waɗansu sojojin can ta nan kuma ta bude ya za a yi
kenan ana tuka da warwara
to kaga dole ne ga Boko Haram ta nan ga en aware ta can kasan Baminda da
Boya
ga kuma ta nan kuma mayakan Central Africa su wanda ke cewa su mutanen
Nozo
to suna nan dai to suna ta damunmu wato antibalaka da su waye duk kaga duk wato abin din ya rudi
sai tsamare
to dole ne kasar Kamaru she ta dauki matakai yadda za ta kara sojoji domin tsaro ya karu amma fa ba za a yi wannan ita kawai ba dole ne wato mutane kuma su ma su ka agajin su
wato al'umma
dole ne duk yanda kuka ji wani abu dole ne ku ba man gwamnati kuyi wato
a samu hanzari ya zo to wani irin duba alal misali so kuma dalibai suke ma wannan al'amarin
na'am nake godiya da wannan bani dama wannan lokaci gare da abinda muka yi ake magana wanda suka irani magana sun fadi panne sun ga cewa da akwai kokarin da gwamnati suke yi bai isa ba da sauran kuma na mutane ga baki da yansu to a hakan dai nace magana dan gwamnati kun san gwamnati su da akwai ayyukan da ba su waye da shine yake sa kuma abin ya kike ci ya ci gaba mu dauki alal misali namu na dalibai kan fada su kan dalibai wanda suke nema to a yanzu kun san duk aiki abin da yake don gobe aika wato gobe a samu inda za a fanni inda za a samu a zauna na a samu aiki to a wannan lokaci idan ba mutane ba su samu wannan ba dalibai in manya suke kiransu wanda suke su kawo tashin hankali idan sun tambayi gwamnati su ba da gudunmawa akan wai su ayyuka ko kaman a ce da akwai abu garamari haka gwamnati na yi amma bai je daidai yanda suke so ba kasashen gwaje su ba ta karfi to dole kuma ba su shi kansu ba su wayannan mutane sai su kira da su so da su to yanzu zan iya ce ka su kaman dalibai yau ya ka gama sukuru da wuya ke samu aiki to kuma abin ma ya kamaci maganan tarbiyyar da iyaye suke ba ma yara duka wayannan
to kuma dalibai kamar yanzu a fanni mu babban ajamiya kusan dalibai zamu zo garuka da yake kasashe daban-daban to amma muka hadu anan dole ne shi a wannan lokaci da muka hadu shi mu hada kanmu dawo daya domin cewa mutum ya kebe gefe za iya zuwa dauke shi ko kuma za iya mutanen su tabbata a cikin mutanen su shiga to su janye daya biyu a tsakanin mu gobe sai ji damar illa za su ya janye su su yi aiki da su ko kuma su ya janye su su ya kasu su kance su ne ma ake dauka domin a tambayi a bada kashedi
to nace kai a naka duban baka ganin cewa a kammala karatu ba tare da an samu aiki ba wannan ire-iren abubuwan in bai ta'azzara al'amarin na kidnapping
to kaman da wani suka yi gane suka fadi kusan yake ce musulmai to tunda an ce musulmai kuma mun san mu duk abinda zamu yi mu yi ne mu bar ubangiji kuma saura to daidai abinda ake gwamnati ke ba za mu ce ba ta yi ba alhamdulillah to amma a yanzu anan kuma mu ci gaba da yin baiwa mu da yin dalili kada mu so sokar da hannu amma bai nuna cewa mu koma mu je mu ba da shi ba ba hadin kai wayannan su abubuwa ba domin a gobe zai ta ina nika samu ina nika sakasa kuma nika sakasa ba mai amfani ba mai amfani bane dun mun ga za mu samu ci gaba mu kuma samu rasun da akwai abinda suka ce za su ba mu a wannan lokaci ba abu mai dadewa bane ani a wana wa gani
Mallam Haruna Garba dan kasuwa ne wanda yake ya saba wato jigilan kasuwanci tsakanin Najeriya da Kamaru so da yawa kuma iya gani ko kuma maye kalubalance ire-iren waɗannan da farko dai ana yan zargina daga baya kuma ya zamanto an koma wato babin yan kidnapping shin wane irin kallo kake ma wannan al'amarin
muna cikin wato akwai kalubale saboda ni ma kaina nan da nake magana zargina sun taba kama ni da manya-manyan makamai to Allah ne ya tsirar da mu sun karbi abin da zasu karba suka kyale mu ana ci gaba zancen kidnapper mun koma baya kidnapper ba abin da zai gagari gwamnati in gwamnati ta dage a dukkan kasashe za a samu saukin abin don gwamnati abin da zai gagari gwamnati babu shi don suna da hikimomin su da za su yi su kai tsaro ko ta ina su kai tarmaki ko ta ina su kwantar da wannan abubuwan da yake waye duniya gaba daya
shin ya kake ganin za a iya wato dafa musu biki ganin cewa mutane nan da ba a kasa daya kawai suka ta'allaka ba suna tashi ne daga wannan kasan su koma wannan kasan su tashi daga wannan kasan su koma wannan kasan suna nan suna ta wato nakasa tattalin arzikin mutane
eto mazauna daji ne wanda suka san daji amma dukkan gwamnati in ta dauki matsakai gwamnatocin duka gaba daya na kasashen Afrika
wato in aka yi hadaka
suka yi hadin kai suka dauki matakai akan kinnafe za a ga saukin abin don abin da je gagari gwamnati inda ni na duba na gani da inda jama'a kuma suke kallo tunda muna hannun gwamnati kuma inda gwamnati ke tsara al'amarinta ko suna tsaron amma ko da kyawa kara da wanka
hakai
gwamnati da kara tsaro ta bude ido akan lamarin da ake cikin wahala da kinnafe wani a karbi dukiyansu kuma a kashe su wani a karbi dukiyansu a galabatai da su a bulakanta su a sake su to shine wannan abu gwamnati ta maida hankali gwamnatocin duk kasa Afirka su maida hankali akan wannan abu ba abin da zai gagari gwamnati akwai hanyoyi da dama wanda gwamnati za ta bi za a zuba ɗan rahotannai wato misalin yan sandan ciki waɗanda za su kewaye gurare duka ba sa gane su ba za su iya zuwa suna taimakawa da tsaro kuma na ma'aikata na yan sanda da kuma bindigogi isassu da kuma yan rahoto a dinga samu labaru ko ta ina ƙauyuka kaman da nanana ta akan da Alhaji Ahmadu ya faɗa saboda nana ta wanda nayi gwamnati bata maida hankali sosai akan lamarin ba anan aka samu kalubale
To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar.
Alhaji Amadu, naka ganin wace hanya za a bi don ganin cewa wato an magance gaba daya?
Hanyoyi suna da yawa amma ba masu nisa bane. Domin kaga kaman anan akwai lokacin da aka soma kidnapping, akwai wani kanal da aka kawo shi musamman don ya lura da wannan kidnapping da ake yi, kuma yayi rawan gani domin inda yake kusance maka an bashi rabin bataliya da motoci da dai duk wani abin da ya kamata a ba mutum wanda zai aiki ya jira gan sama da sauransu. Kuma aka bashi diga nan ka fara diga Garomble haka tafi Kusiri, shi aka ba mu wannan yanki. Ya zama to cewa duk inda yake Chris data da jiragen sama, zata da motoci, kuma ko masallaci jeje ina tare da mutane 12 kusa da shi da nashi bindigan baya birinsa. Gidansa ya kaurace mu gidansa gaba daya. Abin da ya mun gani kuma ya amfana,
an gani a kasa,
an gani a kasa. To me zai hana saura kuma su koyi wannan? Allah misali a tsakanin Akoni kauye Bugjon zuwa Akoni gari hanyar Tuboro aka dauki wani mutum nan kwanan nan, inda aka dauke shi suka yi tafiya da shi, ba karamin tafiya ba suka yi da shi. Aka je dukiyar su gaba daya sannan suka talauta. Yace idan suna hira wannan mutumin yawancin su kidnapping inda suka dauke su, yawancin hiran su da suke da mutanen Kaduna suke hira, wasu suna Kamaru, kuma akwai mutane da suka dauko su daga Najeriya suka shigo da sunan Kamaru, akwai na Kamaru da ke dauka shi da sunan Najeriya. To wannan al'amarin ai kaga wani abu ne azimi wanda ba za ka yi gane ba. To kuma idan da kan abinda Arayaru ne fada, gwamnati ne dai ni kam don ta bada azama akai Najeriya ta tsare iyakanta, Kamaru ta tsare iyakanta, Chadi ta tsare iyakanta, insha Allah da samu wato wani maslaha dai, ko ba ce an cire abin gaba daya ba, insha Allah za a rage shi, ha kuma Allah ya kawo lokacin da za a cire shi.
Muhammad Kabiru, a matsayinka na cikakken dan jarida da yake kune dama masu ka neman hanya, wace hanya kaga za a bi domin magance wannan al'amarin da yanzu haka ya tsamari?
Abinda za a bi ɗaya ne, wato a mutunta doka. Yau doka na nan wanda aka yi a masu tada zaune tsaye, aka ce kisa ne kawai za a yi musu. To a dawo da wannan magana, in aka kama mutum a tsayar da shi a bindige, a daina fadan wai a duwa da lumta ce kaza, wannan din nan duk bata sha'ani ne. Kada a jira su zo su tarar da kawai an yi an zartar da hukunci. Gwamnati ce ta tsaya tsayuwar daka, kuma don da a lokacin da muka san Kamaru mutum da za a ce yana magana shi taba bango ya ce bango kada ka kai ni,
domin batun akwai yan
rahoto yan lekin asiri, don akan iya samun kaman masu yan dako, akan iya samun yan sandan ciki, akan iya samun direbobi yan sandan ciki, akan iya samun duk a cikin wadansu abin nan, ko dan kasuwa ka gani da ko yan sandan ciki wanda za su zo kuna mu'amala da su, amma suna ba mu gwamnati labari duk abin da yake ficewa a wannan sassan din. To gwamnati ce ta dawo da wannan abin, kuma sannan aiki shin kasa ai ma kasa kuma aiki, to wannan za a samu wato abin din. Amma yanzu ana daukan ma'aikata ne wanda yake ba wai suna da
kishin
wannan aikin sun bane, su kan don su samu aiki kuma ma ba za su zo su yi aikin ba. Wani dan sanda shi a zo shi ajiye hulan shi ya tafi gidan giya, hula ne je jira mutane, ko kuma bindigan shi ma ya ba mu wani yana rike da shi wanda bai iya ba. Wannan dushin gwamnati ta sa nazari akai, domin in ba a wannan wallahi talahi mu duk kawai muna cikin halin haulayi.
Hakaike so da yawa ana zuwa wato alal misali jami'a a zo a cire dalibi a tafi da shi, wani sa'in bai sa'a ba ya tafi kenan ha illa masha Allah. Shin dalibai wace irin hikima za ku iya bamu ko kuma taimaka da shi domin ganin cewa an san matsalaha a game da wannan al'amarin?
Na'am, da yanzu dalibai matsayin mu menene da su soma tukunna mu dan kuma mayar da magana sun magana da wanda suka gabari suka gane magana suka ce gwamnati gwamnati ta kara kokari sosai ma'aikatanta na tsaro su aiki yanda yafi dacewa to amma ba za mu soma kan gwamnati mu gama kan gwamnati ba ya dawo kan mu da dalibai da matasa da sauransu gabaki daya a han dawo mamna fari ma magana iyaye dan tarbiyyar da ake ba ma yara tun a gida shine yake kawo jawo duka su wayan abubuwa yau iyaye mu ce masu abubuwan hannu tarbiyyar da suke ba ma yaran su daban yake da iyaye da basuwa da bi abubuwan hannu talakawa to kun ga wayannan abubuwa yaron inda shi doki tarbiya na ya saba komai zai komai dan sanyi sanyi da sauransa idan abubuwa kai kasance bai zai iya samu mafita da sauki ba ala misali ma kaman da nake fada mu muna hada kai mu muna tafiyar da zumunci da sauransu mun san zumunci kuma inda ke fada abu da yawa ne ke boye kashin zumunci to idan yau ina zuwa na hada kai mun san cewa ga abubuwa da muke tare da shi kusan idan za zuwa dauki mutum a dauke shi hakan nan an fi son mutum da yake kebewa bai shiga mutane to mutum wanda yaron da yake shiga yake ciki ko yaushe shi na cikin alamari da mutane kusan da yan wanshi da wuya abubuwa ya kasance
akai ke to Mala Haruna Garba a matsayin ka nan fata ke mun san cewa wannan abu da sanin kowa ne ya hana ruwa gudu a yanzu a takaice me zaka iya ba ma mutane domin ganin cewa
abubuwan da tabarbara yake yi saboda ko su shekaru biyu da suka wuce aka kama wani malami wato mai dabban maliman ne ma nake ga ta yankin kasan tinyar zuwa galim nan anan wannan mutumin yake da zama da dansa sun je ku duba dabbobin su aka tsare su anan da aka tsare su aka tambayi kudi ko zuwa miliyan 50 ne akai musu kinnafa to daga nan kuma aka hada wannan kudi daidai abin da suka tambayan aka kai daga kai kudin nan mai kai kudin suka ce dan tafi kadan har mu dan sake su she ji karan bindiga an harbe su to yau duk kai kudin ma bai sa sun bar su ba sun kashe uba da da
wato kenan dai in an yi kidnapping kai kudin ko kuma rashin kai kudin ba shine zai sa
eh to wani aka kai kudin a zai to ba haka bane ko kuma ka gane wani daga cikin su ba barin ka za su yi ba
akai ke to jama'a da fatan kuna jin dadin wannan shiri da muke kawo ku yanzu kuma mun gayyace wato professor Uba Abdulbagi wanda yake cikakken lecturer a nan university Ngaundere wanda zai zo yi mana fashin baki professor Uba Abdulbagi gareka
assalamu alaikum na gaishe ku dukan ku naji hiran ku naji dadi wannan hira me yasa domin kidnapping abu ne wanda yake nan cikakken matsala a wajen mu nan to naji dadi da yanzu naga cewa ina damun kowa da kowa alhamdulillah amma kafin a ce za nemi menene maganin kinafa gunda mu dan dawo baya kadan har mu gane me ya kawo wannan matsala da farko dai a manyan criminality da sata aka soma satan shanu an yi wannan aiki yayi kaman shekara 30 da aka gama satan shanu shi aka koma abin da ake kira zargina wayannan wanda suke wato barayin shanun nan su ne suka zama zargina kuma a yau zarginan jiya shine kidnapper to da aka nemi menene tushen su shi aka samu borori ne wato fulanin daji me yasa suka zama haka gunda nemi shinan abin da yasa su suka koma wannan aiki domin a yau fa aikin kidnapper sana'a ce wanda take nan well organized akwai masu aiki kowa kuma da aikin sa cikin wannan akwai wani shi aikin shi ya je ne ya nuna ya gane wa za zuwa kama akwai wani shi aikin shi ya je kama ne akwai wani aikin shi ya gadi akwai wani shi aikin shi hira zai yi da yan uwan wanda aka kama akwai kuma wanda shi kudi zai je karba to shi sa abin din yanzu sana'a ne which is very well organized ni na fi so a gane me yasa aka shiga wannan matsala me yasa wayanda suke da su ne masu shanu yau suka zama suna cikin wannan aiki na criminality abubuwa da yawa ne suka sa su wayannan abubuwa abu daya babban mororin nan sun sha wuya da yawa kuma mororo aiki daya shi na kiwo to duk inda yaje shi bako ne duk wanda ya samu kuma yana neman ciyawa ne na shanunsa duk wanda ya samu kuma a fili kaman a cewa sarauta to akan wannan bororo da sanunsa wannan sarauta za ta rayu a wani lokaci a wani area annan cikin kamaru bororo yana biyan haraji daban-daban guda bakwai shi kadai yau gobe yau gobe yau gobe shanun nan raguwa suke yi raguwa suke yi raguwa suke yi to wanda shanunsa suka kare su suka shiga satan shanu da suka yi sata da suka yi sata da suka yi sata aiki ne suna perfectioning wayannan aiki har suka san yanzu kam ya ake harba ya ake
alburushe
abin nan bindiga suka zama zargina daga nan zargina suka zama kidnapper to kidnapper sun nan kuma han ba ku misali daya ku gane ki abin nan fa ba karamin abu ba wani bararo ana yaki a Central Africa yaki da tashi yana gudu ya kwashe sanunsa aka ce abin nan guda biyar wato shannan sun yi dubu da duk familyin sa suka ketare suka shiga kamaru a yau gobe yau gobe yau gobe shanu daya shanu ya daya shanu biyu uku hudu biyar kafin ai shekara uku dan kalilan haka ya shawara masa da kanshi da ya gane shi yace kai duk wuyan da yake sha wannan ya karba wannan ya karba wannan ya karba nan maganin din ya rabu da shanun nan shi hada su duka ya sayar shanun nan ne suke kawo masa matsala to ana nan just one year after shi aka ce United Nations ne tace a yanzu yaki ta kare duk wanda yake so komawa Central Africa kasan sa ya koma to wannan bororon nan ya dauki sanda ya koma ya shiga nan kasa da shanu dewa ya zai to ƴaƴan sa ne suka je wanda last person wanda ya sai shanu sa da ya shaura suka kama shi kuma kuɗin da suka tambaya da aka yi lissafi shi aka ga miliyan 100 ya tambaya kun ga shi sa nace muku wannan aiki ce well organized mutanen da kuke ganin nan ba mutanen daji yanda ke tuna ba wannan sana'a ba borori ne kawai masu yin ta ba a'a samari dewa sun shiga kuma me yasa babban magana rashin aiki to talauci ne yasa wannan abubuwa
sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Amina na gabatarwa
Amina Bahari Auna
da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya